Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sun yin ne tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Talata 23 ga watan Mayu shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Grace da kanun labarai.
Amurka da New Guinea sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyin tsaro a jiya Litinin yayin wata ziyarar ba sabon ba da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai. Kamfanin TikTok ya shigar da ƙara a wata kotun tarayya ta Amurka yana neman kotu ta hana jihar Montana da ke arewacin ƙasar aiwatar da dokar hana raba hotunan bidiyo a dandalin baki ɗaya. Kana babban wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ya yi marhaban da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ƙarƙashin jagorancin Amurka da Saudiya da ta fara aiki yayin da ya gargaɗi da cewa babu alamar tsagaita wuta.
To bayan labaran duniya za ku ji fashin baki kan shekaru 8 na mulkin shugaba Muhammadu Buhari mai ban kwana a Najeriya. Kamar kowace ranar Talata kuma za a kasance da shirinmu na tsakan mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sokoto ke shiryawa ya gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Amurka da Papua New Guinea sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyin tsaro a jiya Litinin yayin wata ziyarar ba sabon ba da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai. Yarjejeniyar wani bangare ne a babban yankurin da Washington ke yi na kalubalantar tasirin China a yankin Pacific, amma yankin yana son ƙarin haɗin gwiwa mai ɗorewa daga Amurka. A ƙarƙashin sabbin yarjejeniyoyin, sojojin Amurka za su iya shiga filayen jiragen sama da tashoshin jiragen ruwa a Papua New Guinea. Amurka ta kuma yi alkawalin bayar da dubban daloli domin bunƙasa haɗin gwiwa a fannin tsaro. Anthony Blinken ya ce hankalinmu yana kan wannan yankin sabili da a nan ne za mu shata makomarmu. Papua New Guinea na taka muhimmiyar rawa wajen tsara makomarmu. Ziyarar Blinken ita ce sabon yunkurin na nuna irin yadda Amurka take ƙara mai da hankali a yankin da ke da tasiri ga China. Kamfanin TikTok ya shigar da ƙara jiya Litinin a wata kotun tarayya ta Amurka yana neman kotu ta hana jihar Montana da ke arewacin ƙasar aiwatar da dokar hana raba hotunan bidiyo a dandalin gaba ɗaya. Kamfanin TikTok ya bayyana a cikin ƙara cewa wannan haramcin da ba a taɓa ganin irinsa ba, wanda zai fara aiki a shekara 2024, ya keta 'yancin faɗin albarkacin baki da tsarin mulki ya ƙayyade. Gwamnan Montana Greg Gianford ya sanya hannu kan wannan dokar ne a ranar 17 ga wannan wata na Mayu. Ya amince da dokar ne domin kare bayanan sirri na al'umman Montana daga jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar Sin. A makon da ya gabata, wasu masu amfani da TikTok guda 5 suka shigar da ƙara ta ƙashin kansu, inda suka yi kira ga wata kotun tarayya da ta soke haramcin da Montana ta yi kan manhajar, suna masu cewa hakan ya saba wa 'yancin faɗin albarkacin baki. Dukan ƙararrakin da aka shigar kan Montana suna zargin cewa jihar na ƙoƙarin yin amfani da ikon tsaron ƙasa wanda gwamnatin tarayya ce kaɗai za ta iya yin amfani da shi. Tana take hakkin faɗin albarkacin baki ta wajen ɗaukar wannan matakin. Lauyoyin marubuciyar nan da kotu ta umarci tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya biya ta dala $5 million sabili da cin zarafinta, tana neman yi wa ƙarar da ta shiga kwaskwarima da nufin nema ya biya ta ƙarin $10 million sabili da kalamansa bayan yanke hukuncin. Lauyoyin Ejin Carroll su ne suka shigar da ƙarar da aka yi wa gyaran fuska a kotun tarayya da ke Manhattan jiya Litinin. Makonni 2 da suka shige, waɗansu masu taimakawa alkali yanke hukunci suka yanke hukunci cewa Trump ya aikata ba daidai ba. Carol ta fara bayyana haka a cikin wani littafi da ta wallafa a shekarar 2019, inda ta yi zargin cewa Trump ya yi mata fyaɗe a cikin ɗakin gwada tufafi. Sai dai masu taimakawa alkali yanke hukunci sun yi watsi da wannan zargi. Lauyan Trump Joe Tacopina ya ƙi yin tsokaci jiya Litinin kan sabbin zargi-zargen. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Grace za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Yayin da ya rage kwanaki 6 kacal na gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, ɗan ƙasar na cigaba da bayyana ra'ayoyi kan cigaba ko akasin haka na shekaru 8 da ya yi yana mulkin ƙasar. Ga rahoton Nasiru Adamu Alhikaya daga Abuja.
Kama daga alƙawarin samar da tsaro, samar da ayyuka ga matasa ko farfaɗo da tattalin arziki zuwa yaƙi da cin hanci da rashawa, ladagawa wanda mutane ke cewa shugaba Buhari ya taɓuka ko san bai taɓuka ba. Ɗaya daga masu zaman dirshin a Abuja don Marawa Tinubu baya ya ce magoya baya ba su kwashe niƙa da waƙa ba.
Sunana Alhaji Awal Bashir.
To, gaskiya abin da mu muke so mu gani ya wuce masauyi. Gaskiyan magana kenan. Ni a takaice zan gaya maka duk wani mulki wanda dan arewa ya hau baya favorin dinmu mu yan arewa, tunda kaga a yau a mulkin da mai wuce wanda zai wuce kwanan nan, a takaice akwai abubuwan da mu yan arewa we are not too comfortable, zan ce dan bazan iya cewa da Hausa ba, bamu zama yawa ba mu jin dadi yawa. To amma a takaice a wannan regime din da zai shigo din nan, muna sa muna kyautata zaton, in Allah ya so ya yarda za a samu canji, kuma canji na alheri wanda dukkan dan Najeriya ba zai kuka ba, tunda dukkan mu ne duka, ba wai mutum ɗaya bane ko ba ya shafe state ɗaya bane, ya shafe mu dukkan ɗan Najeriya ne. Kowa yana son ya samu walwala a rayuwarsa, in terms of security, in terms of makarantu na yaran mu, in terms of hospital, dukkan muna so mu samu walwala na ƴaƴan mu. So shi yasa muke tunanin muna kyautata cewa wanda yaddan Allah abubuwan nan zai yi kyau a yadda mu muke bukata.
Da Tiwa Ali Kuma dan kwamitin gudanarwa ne na APC da ke cewa kuma me za a ce shugaba Buhari dai bai taba dukiyar jama'a ba.
Kuma tsakani da Allah har yayin mulkinsa ba wanda zai ce ma ya taba ganin Buhari yayi sata ko yayi wani abu. Wannan kirarin da aka yi yau Najeriya mulki sai mai gaskiya din nan, sai ya zo ya gaskiyansa. Wasu abubuwa din wasu mukarrabensa ko wasu sun yi wannan, shi dai bai yi ba. Kuma ina tabbatar ma cewa ba mu taba yi a Najeriya ba mutum da ya zo mai gaskiya irin Buhari. Kuma mun gode wa Allah da ya ba mu shi. Yau kaman jiya ake cewa Buhari ya ci zaɓe za a rantsar da shi shekara 8, yau gashi ana cewa Buhari ya gama duk abin da mutum ya fara, fata ya gama lafiya.
Musa Sarkin Adar, wanda shahararren dan majalisar wakilai ne kuma mai marawa shugaba Buhari baya, ya ce in aka duba tsantsar gaskiya an samu akasi da ya hana nasarar shugaba Buhari.
Bayan kuma wajen harkar tattalin arziki, babban jami'in da ke kula da tattalin arzikin Najeriya shine bankin gwamnatin bankin babban bankin Najeriya. Ya zo ya kare darajar naira, ya zo ya maida dala sai wanda suke so ake baiwa, ya zo ya kawo tsadar rayuwa ga ƙasar Najeriya, ya shi lalata da arzikin Najeriya, a ƙarshe ma ya zuza takar shugaban ƙasa. Shi ma ba a tuhume shi ba, ba a ja kunnen shi ba, babu wani gargaɗi da aka yi mashi, ƙarshe ma dai yana nan zai kammala zaman shi a cikin ofis har ana tunanin cewa wai za a bashi hutu domin ya tafi ko menene zai yi, amma ana haringen cewa ana so a bashi dama ce domin shi gudun shigar ƙasar Najeriya. To waɗannan dai duk an ci baya a nan.
Shi kuma ɗan kasuwa Jauro Ahmadu Sale na cewa yana takaicin yadda ya sa rai shugaba Buhari zai bunƙasa tattalin arziki, amma ƙarshe bashi ke neman durƙusar da ƙasar.
Sai ka ji shi ya tafi Ingila, ka ji shi ya tafi ina, ka ji kullum yana kan girgi. So saboda haka gaskiyar magana ni kan ban yi tunani ma Buhari haka mulkinsa zai kasance ba tsakanin da Allah. Wai ana bin Najeriya trillion 70, kuma yanzu ma an sake rubuta ana so za a shi bashi dala miliyan 800. Wani irin magana ne wannan? Abin bai daɗi ba wallahi. So Buhari bai nasara ba.
Dan canjin kudi a Abuja Umar Garkuwa na da wani ra'ayin na daban da ke cewa duk barnar da ake zargin an tafka shugaba Buhari yana sane, kuma yana ɗaukar matakai iya iyawarsa don daidaita lamura.
Malama Yusuf, bari in gama zata magana guda ɗaya. Wallahi tallahi duk dambar wanda ka ganya cikin gwamnatin Buhari ba wani abu bane ba. Allah ne tona asirin ƴan siyasa. Shugaba Buhari yana tsaye yana kallon su katakar. Bari in gama maka. Da haka wannan al'amari gaba daya kawai Allah Ubangiji ya gwada mana cewa siyasa ma kamar karshen ta ne kawai yazo, saboda ba wanda zai shawo siyasa a rayuwarsa, indai wannan shine siyasa.
Tun hawansa karagar mulki a 2015, shugaba Buhari wanda ke tinkawo da goyon bayan talakawa, kuma har ma talakawa kan tara gudumawa don daukar nauyin campaign, yayi alwashin ba zai ci amana ba.
Ni dai ba zan ci amana ba, ba kuma zan ga an ci amana ba in kyale, zan yi ya kokarin.
shin shugaba Buhari ya ci amana ko bai ci amana ba, wa'adin mulkinsa ya zo ƙarshe, kuma tarihi za a jira a ga irin adalcin da zai yi masa. Nasiru da Mai Likaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Ana tare ne da Sasha Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Grace Alheri ta dawo da cigaban labaran duniya.
Jiya Litinin, kungiyar tsaron haɗin gwiwa ta NATO ta ayyana harin da Rasha ta kai wa Ukraine a matsayin kisan kiyashi, wanda hakan ya zama nasara ta diplomasiya ga Ukraine da za ta haifar da sakamakon siyasa mai muni, inji Yeho Cheniev, shugaban tawagar Ukraine a taron da aka gudana a Luxembourg. Sanarwar ta haɗa da goyon bayan kotun ƙasa da ƙasa da za ta shari'anta laifukan yaƙi na Rasha da alƙawalin taimakawa Ukraine wajen samun nasara da ƙudurin maido da ɗiyaucin Ukraine da aiwatar da ƙarin takunkumi da kuma shirin ba da agajin gaggawa don taimakawa wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba gabatarwa kowane dare, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da sanarwar ƙungiyar tsaro ta NATO, inda ya bayyana cewa an fayyace gaskiya ta wajen amincewa da laifukan da Rasha ke yi wa ƙasarmu a matsayin kisan ƙari dangi, yin Allah wadai da aƙidar 'yan wariyar launin fata. Wannan shi ne matakin da ya dace ga sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kuma. Daga ƙarshe, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ya yi marhaban da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ƙarƙashin jagorancin Amurka da Saudiya da ta fara aiki yayin da ya yi gargaɗi da cewa babu alamar tsagaita wuta. Volker Perthes ya shaida wa taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan wani ci gaba ne da muke marhaba da shi, ko da yake ana ci gaba da gwabza faɗa da kuma ayyukan soji har yanzu, duk da ƙudurin da ɓangarorin biyu suka yi na daina ɗaukar matakin soji kafin tsagaita wutar ta fara aiki. Yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar mai ɗauke da sa hannun hafsan hafsoshin sojin ƙasar Sudan Janar Abdel Fattah al-Burhan da kuma dakarun tsaron gaggawa ƙarƙashin jagorancin Janar Mohamed Dagalo ta fara aiki da ƙarfe 9:45 na dare agogon ƙasar jiya Litinin, kuma za ta yi aiki na tsawon kwanaki 7 kafin ɓangarorin biyu su iya sabunta ta. Yayin da aka ci gaba da gwabza faɗa a lokacin tsagaita buɗe wutar da aka yi a baya, an tsaida wannan yarjejeniya ne a wajen wani zaman tattaunawa a hukumance a birnin Jeddah na ƙasar Saudiya, kuma zai haɗa da tsarin sanya ido da ya ƙunshi wakilai uku kowanne daga Saudiya, Amurka da kuma sojojin Sudan biyu. Perthes ya ce faɗan da aka shafe makonni 5 ana gwabzawa ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 700, ciki har da yara 190, wasu mutane 6,000 kuma suka jikkata, yayin da sama da mutane miliyan guda suke gudun hijira a cikin gida, 250,000 kuma suka tsere daga ƙasar.
A gaida Grace Alheri Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai a gyara zama ga Aliyu Mustafan Sokoto da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kwalliya dai a takaice, baka biya kuɗin sabulu ba, domin duk wannan zato na al'umma ya ci tura, ba haka aka so ba, ƙanin miji ya fi miji kyau. Dukkan mutumin da ya ce yana jin daɗi, to Allah ya ɗora masa abin da talakan Najeriya yake ciki a yanzu.
Kasan an ce karin magana fa fara ce ai kariri san ana biki ba shi ya gani. Ba abin da ɗan Najeriya suka yi ba, wanda ba shi da cin mutunci da rashin duk alkawari da kuma cin amana.
Ba na so in yi korafi akan bayanan da suka yi, ina so in yi magana ne akan al'umma ba in yi magana akan mutane ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a wani sabon shiri na musamman na tsaka mai wuya. In Allah ya sa komai ya tafi daidai nan da kwanaki 6 daga yau, ‘yan Najeriya za su yi Muhammadu Buhari bankwana su kuma tarbi sabon shugabansu Bola Ahmed Tinubu. Ya ‘yan Najeriya suke kallon mulkin Buhari ne na shekaru 8 din nan?
Sunana Musa Sarkin Adamu. Magana bayar da tsaro ga ‘yan ƙasa, shi ma sai abin ya ƙara su kurkucewa. An shawo kan harkar ‘yan Boko Haram a jihohin Borno da Yobe da wani sashi na Adamawa. Amma abin takeici kuma abin damuwa sai abin ya rikide kuma wani abu da ake cewa banditry, wanda aka zo aka fara satan mutane ana garkuwa da su ana karɓar kuɗaɗe da su, wanda kafin shugaba Buhari ya zo ba a sami irin wannan yayyawaita ba. Amma sai abin ya zama ruwan dare musamman a yankin arewa maso yamma.
Da sunana Musa Ishaq Muhammad Dala, sarkin Hausawan Yanya. Buhari ya yi rawar gani sosai a wannan tsawon mulkinsa na shekara 8. Amma rawan ganin da ya yi wasu abubuwa ne waɗanda gaskiya ba kowa ne zai iya gane su ba, saboda wasu abubuwa ne wanda suke a dunkule. Musamman abu guda ɗaya kwakwara da zan iya faɗa shi ne ya kawo mana tattalin arzikin Najeriya da ya dogara a kan man fetur kashi 90. Yanzu ko bai fi kashi 20 ko kashi 25 ba, muke dogaro da man fetur.
Haka, to a yau ne muke fara shirin muhawara ta musamman akan mulkin wa'adi biyu na shekaru 8 da Muhammadu Buhari wa Najeriya, wanda ya fara daga shekarar 2015 kuma zai kara sashi ran 29 ga watan nan na Mayu na shekarar nan ta 2023, yayin da kuma 'yan Najeriya suke jira su ga wani irin kalubala shi sabon shugaba Ahmed Bola Tinubu zai zo ya samu. Ga Nasiru Adamu Alhaka da manyan baki daga manyan jam'iyyu guda hudu da ya gayyato, wato jam'iyyar APC da PDP da Labour da kuma NNPP, domin su tattauna mulkin Buhari da kuma abin da ke jiran Bola Ahmed Tinubu. Malamai, bismillah.
To, masu kallo da sauraronmu, barkanmu da shigowa wannan shiri na tsaka mai wuya na muryar Amurka tare da haɗin gwiwar gidan talabijin na Tozali da ke kan sauraron ɗan Adam. Muna tare da manyan baki da za mu tattauna kan muhimman lamura da suka shafi kammala mulkin shugaba Buhari a wannan wata na Mayu shekara ta 2023, inda kuma za a rantsar da sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu ranar 29 ga watan nan na Mayu ya fara sabon mulki kenan, amma duwa ƙarƙashin jam'iyyar APC. Muna tare da manyan baki waɗanda a ɗakin nan kusan duk wata jam'iyya ko kuma wasu mutane da suka cancanta su yi magana suna cikin wannan ɗakin. Muna tare da injiniya Abuba Galadima, wanda za mu iya cewa duk rayuwarsa ya ƙare ta ne a harkar adawa. A gefe na akwai Dr. Yunusa Tanko, wanda jami'i ne zan ce kakakin kamfen ne na Peter Obi da Dattti Baba Ahmed na jam'iyyar Labour. Sai kuma muna tare da mataimakin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa gabaɗaya, mai kula da yankin arewa maso gabas mai jihohi guda 6, wato Comrade Mustapha Salihu, da zalika sai kuma Alhaji Dodo Oroji, wanda shi kuma jigo ne a harkar jam'iyyar PDP, kazalika kuma jigo ne a kamfen ɗin ɗan takarar jam'iyyar, wato Atiku Abubakar. Za mu fara wannan shirin kai tsaye, inda za mu fara da injiniya Abuba Galadima. Injiniya Abuba Galadima, za mu fara duba shekaru 8 na shugaba Buhari. Shin me za ka a minti 2, injiniya Abuba Galadima, me za ka ce kan shekaru 8 na shugaba Buhari?
Alhamdulillahi, na murna da zuwa wannan dandali da kuma wannan dama da aka bani na intofa yayin bakina akan irin abubuwan da aka dama a wannan shekara 8 na mulkin jam'iyyar APC. Na farko dai, ina so al'umma su sani cewa babu mutum a ƙasar nan da zai iya yin tunkaho cewa yana da wani faɗa a jiya APC fiye da ni. Don ni ne mutum na hudu da ya sa hannu na a kafa wannan jam'iyya. Saboda haka dukkan wani mutum da ya ci gajiyarta, muna da lada ko kamasho a cikin abubuwanta. APC ta karɓi gwamnati, kuma al'ummar Najeriya da yawa, kai kusan dukka, sun yi zaton cewa za a yi rawar gani, rayuwarsu za ta canju, kuma ƙasa za ta samu alƙibla yadda ba yadda za a yi a koma baya gidan jiya. To, kwalliya dai a takaice baka biya kudin sabulu ba, domin duk wannan zato na al'umma ya ci kira domin abinda aka tsamma ba haka aka so ba. Kanin miji ya fi miji kyau, dukkan alƙawura da muka yi wa al'umma domin da ni aka yi tun da mu ne muka sa hannu aka kafa ta, duka gabaki ɗaya ka babu guda ɗaya da wani zai iya bugun ƙirji ya ce an cika su. An yi zancen tattalin arzikin ƙasa za a gyara, kowa yana ji a jika, sai dai wanda yake cikin azzaluman da suka sama da faɗi da dukiyarmu. An yi zancen kawo tsaro a lokacin nan, tashin tashina tana daga nahiyar da na fito arewa maso gabas. Yau dukkan Najeriya musamman arewa maso yamma ba inda za ka yi tafiya sai ka kwana kana addu'a, in ka fita kana lahaula kana kursiyu.
Amma injiniya Allah ya kai ka kuma yadda har anan Abuja da suke tashi an daina jin labari ai.
Eh, akwai abin da ya hugo kai an za ka iya bude suka tafi garin Gombe, za ka iya ne? Dukkan mutumin da ya ce yana jin daɗi to Allah ya ƙora masa abin da talakan Najeriya yake ciki a yanzu.
Shikenan Dr. Yunus Tanko, yi mana bayanin ke ko me zaka ce kan shekaru takwas na mulkin Shugaba Buhari da ke kamala yanzu.
To alhamdulillah dai dare gwagwado wanda suka sama mu ruwa mayan nan minshi tsakaninmu da Allah, muna tunanin cewar za mu samu mafita ta hanyar shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A lokacin da muka fara wannan gwagwarmaya kai ta sani kafin ma aka kafa ita kanta ita CPC da yake ita ce uwar tafiya, amma da aka samu waɗansu da suka shigo mu ne nan. Ina cikin shugaban jam'iyya da yake so tafin shugaban jam'iyya. To me ya faru shi muka lura cewa ai ba za a iya cin zaɓen nan ba shi ai haɗin gwiwa. To wanda suka yi ɗin mu ne nan a nan ofis ɗin lokacin da sun hamma yake ofis ɗin AMPP da mu aka duk kome mun yi shi ne tsakaninmu da Allah don mu taimaka wa al'ummar Najeriya. Amma ka san an ce karin magana fasaha ta ce ai kare bi san ana biki ba shi ya gani a ƙasa. To ba abin da ɗan Najeriya suka gani in banda bashi da cin mutunci da rashin duk alƙawari da kuma cin amana.
Dukkan gwamnatin Buhari duk wani da ita ce
ƙwarai da gaske. Kuma ba shakka ina ta maka ne, na farko shi ne babu titin da ba a share ba da tsintsiya da tijjara na ciza. Mutane ne suka fito kamar ƙuda suna faɗa suna bambami domin sun yadda cewa za a samu canji. To me aka samu? In banda bashi cin mutunci nan ba za mu tafi daga nan zuwa Kaduna nan ya gagare mu. Daga nan zuwa Kaduna ya gagare mu har yanzu ba babu ba.
A wannan barayin mutane ne ka san ko
ba mu gina ma barayi ake mu gina ba ko titin barayi ake za a gina ba ka yi da hanyar masu kwallo yanzu ma ka ba hanya mu za ka iya ba za a faɗa maka ba. Ne iyayen mu aka kama a cikin jirgin ƙasa aka rinka musu bulala muna da ci muna gani. Mun yanzu Allah faɗa maka a yanzu inda ake maganar nan inda talauci ke a arewacin Najeriya da ke jihohi guda hudu aka jera su Kano, Zamfara, Jigawa da wani za a nema ɗan duk su a cikin number one. Yan Najeriya gaba ɗaya su a statistic ɗin da aka faɗa a yan ce muna da 100 how many million Najeriya duka su lafiya
kawai. Yanzu su don ku za mu dawo kan wannan.
A na mun ka gama da Allah kai haƙuri.
Eh amma mun ku za mu
dawo. Eh a ina son kudin wani magana ɗaya ne. Yau an karɓi basu suka. A cikin basu suka da aka ba yau ina karantawa aka ce ba shugaban ƙasa ma ya karɓi miliyan 68 da ɗaya ɗarigo ɗaya da shi da mataimakin sa. To wannan ba cin amana ba.
Bari kafin mu je wajen shi Musa Mazaliu ne ya kamata ya bada amsoshi kan wannan da dorukiyar burgudi me za ka ce kan mulkin Buhari na shekara takwas.
To abin da zan ce gaskiya abin ban takaici ne irin abubuwan da suka faru don saboda Najeriya gaba ɗanta lokacin da Buhari ya zo yana neman shugaban kasashen wannan ƙasar ba wani mahaluki wanda ya sa rai abubuwan da suka faru yanzu suka faru. Kowa gani yake duk al'amarin tsaro da wani abubuwa da duk wani wanda ya rashin gaskiya Buhari zai maganin shi. To amma abun ya kasance wa haka nan ba, ko duk ɗan Najeriya ya san ba abinda aka yi tunanin cewa mutanen Najeriya suka yi tunanin abinda zai faru shi ne ya faru. Saboda haka gaskiya mutane, duk wani mutum maluki ɗan Najeriya musamman mu arewacin Najeriya, kowa ya yi mamaki irin abubuwan da suka faru, irin mutanen da suke yin abubuwan wanda ba su dace ba a ƙasar nan, wanda ƙasar nan tana neman ta durƙushe da abubuwa daban-daban. To ba a yi zaton haka nan ba, a yi zaton Buhari zai magani duk wani mutum wanda baya da gaskiya, ko kuma duk wani
mutane sun yi yawa ne ai. Ya kaji yau ba wani cewa idan guya yawa baya din mai.
A'a ba haka ba ne. Ai yadda aka ɗauki Buhari a lokacin da za a zaɓi Buhari, ai tsammani duk wani abu a duniya, duk wani mutum ko shi waye ya yi shin gaskiya Buhari zai magani sa.
Kamar Mustapha Salihu me zaka ce ka ji abin da?
A'udhu billahi samiul alim bismillah shida da zin bismillahir rahmanir rahim. Na farko dai bai ma ji bayanai, ba na so in yi korafi a kan bayanan da suka yi, domin ba na so in mai da abin personal, ina so in yi magana ne a kan alƙalluma bayan yi magana a kan mutane ba.
To a gaishe ku, to wannan shine kashin farko. In Allah ya kama rana wata yau za ku ji damar da za mu boye Mustapha Salihu na jam'iyyar APC dama ya kawo alƙalluman da zai yi amfani da su wajen kare mulkin Buhari, dangane da zargin da su Buba Galadima, Yunusu Tanko da kuma Dodo Oroji suka yi a cikin wannan shiri na yau. Sannan kuma za mu ji shin Buhari ya cika alƙawarin nan guda uku da ya ɗauka na kamfen na cewa zai bunƙasa tattalin arziki, ya magance harkar tsaro, sannan kuma ya maganin cin hanci da rashawa. Ba da bayan haka, waɗannan abubuwa ne farashin su yi tashin gorin zabu a lokacin mulkin nan na Buhari. Akwai wata nasara da Buhari ya samu da 'yan adawa za su yaba musu a kanta? Duk waɗannan suna cikin abubuwan da muke fatar dubawa a shirinmu mai zuwan Allah ya kai mu. A yanzu kan muna son mu yi godiya ga su wannan baƙin namu ne, wato injiniya Buba Galadima da Dr. Yunusu Tanko da Comrade Mustapha Salihu da kuma Alhaji Dodo Oroji, tare da shi wakilin namu Nasiru Adamulka da ya tara su ya yi wannan muhawara tare da su a Abuja cilo mana ita a nan Washington. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakko take muku bankwana daga Washington ɗin. Huta lafiya.
To madalla a gaida na Sakkwato, kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai gwarin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagar mulki?
Waɗanne irin ƙalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin 'yan kasashen da ke mukwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai bayar wa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tinkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani, wato intanet.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Amurka da New Guinea sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyin tsaro a jiya Litinin yayin wata ziyarar ba sabon ba da sakataren harkokin wajen Amurka ya kai. Kamfanin TikTok ya shigar da ƙara a wata kotun tarayya ta Amurka, yana neman kotu ta hana jihar Montana da ke arewacin ƙasar aiwatar da dokar hana raba hotunan bidiyo a dandalin baki ɗaya.
To masu saurare, saboda lokaci, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci. Sai can da hantsi idan Allah ya kai mu ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Jimbi Hamza da ya bada umarni da kuma hada shirin, da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyinna, ya muku fata alkhairi, ma'assalama.